إسحاق وحازم الأحزاب، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القائل وقوله الحق، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صلوات ربي والسلام على الذي بالحق دعا إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين، إذا تدوكد فدلت أخلاقه تبديلا، صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن سل الثواب جزيلا. أما بعد يا أخوة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أنا شاءك نيجا رمضان jira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 2 ga watan 3 shekara 2026 a wannan masallaci Masjidur Rahma a cikin watan Ramadana watan rahama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan lafiye mu da rahamominsa a wannan gari na wato Jos, wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Duk abinda aka ce mu a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi, wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari. Duk abinda aka ambata na rahama da jin kai da tausayi a wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira. Abinda aka faɗa kuma na azaba da kastanci da wulaƙanci da kunyata, Allah ka nisanta mu daga gare shi don tsarkin sunayensa. Allah ka sa Al-Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Isin gusanata ne ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aikin da aka yi saboda su Allah ya karɓa, Allah ya kai sakamakon zuwa gare su, Allah ya jiƙansu ya masa rahama ya kuma sa sun huta. Wanda duk iyayensa suka rasu a cikinmu, Allah ya jiƙan iyayen ya masa rahama. Wanda kuma iyayensa suka rage suna rayuwa tare da shi suna da laifi, Allah ka yi masa arzikin rabuwa lafiya da su. Wala Ibrahim a kotun bayani. Benam to shikenan mu je kawai inda muka rajiya. Ya'ala Allahu laka abatal bayt.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ja'ala Allahu al-Ka'batal baytal harama qiyaman lin-nasi wash-shahral harama wal-hadi wal-qada. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
الله تعالى يكي جعل الله الكعبة الله يسنى وتوكابة وضمنتو داكي من الفرمة shine ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama. Allah ya sanya dakin Ka'aba ya zamanto waje ne mai alfarma, sannan ya sanya shi ya zamanto qiyaman lin-nasi, guri ne wanda zai tsayu da maslaha biyu, yana da alaka da addinin mutane sannan da kuma rayuwarsu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika, yana faɗa muku wannan ne lita'alamu, don ku san cewa annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah yana sanar da shi. Sannan wa annallaha bi kulli shay'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala yana sani da kowane irin abu. A nan gurin malamai suka ce ja'alallahu, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. To ja'ala tana zuwa da ma'ana guda biyu. Akwai ja'ala da ma'anan khalaqa. Za ka zai iya ɗaukan ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman lin-nasi, Allah ya halicci ɗakin Ka'aba a matsayin waje mai alfarma. Don aka tashi za a yi da irabi wannan fuskar ta farko, sai ya zamanto fi'ilin ja'ala a nan wajen yana buƙatar maf'ulin bihi guda ɗaya. idan kuma aka dauki ja'ala da ma'anan sayya Allah ya sanya to sai na manto ja'ala anan wajen yana da buƙatar maqulin bihi guda biyu da aka sai na manto ja'ala fi'ilun madin mabniin alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab الله لمز الجلال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ذاك جعل الله الكعبة سيد منت كعبة مفعول به الأول منصوب وسيد منت وهو معطوف وتو البيت سيد منت عطف بيان سيد من وهو منقود وتو سيد من الحرام شين ناجي sai zamanto kiyama sai zamanto shi ne maƙulin bihi sani a nan wajen saboda ja'ala mun ba ta ma'anan sayyara da aka linnata sai zamanto jaru wa majruru muta'alliqu bi iyaban wannan ta fuskan li'irabi in mun ɗauki ja'ala da ma'anan sayyara da aka kiyama shi ne maƙulin bihi sani idan ko mun ɗauki ja'ala da ma'anan khalaqa to sai ya zamanto ja'ala Allahu al-ka'batal baita yayin da ya zamanto ka'abata shine maf'ulun bihi awwal sai ya zamanto wa huwa mubdal minhu wa tu al-baita shine badal wa huwa man'ut al-harama shine na'at sannan wancan ka'abata shine maf'ulun bihi aw maf'ulun bihi daya inna nan maf'ulun bihi daya yake bukata to kiyamun sai zamanto halin ne mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira ala akhirih wannan ta wayannan fuskokin guda biyu kenan to dakin ka'aba da Allah ta'ala yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-baita al-harama Allah ya sanya ka'aba daki ne wanda yake mai alfarma mai daraja mai kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya shi zamanto kiyamar linnasi kiyamar linnasi shine salahan li dinihim sannan wa amnan li hayatihim Allah ya sanya shi ya zamanto waje ne da addinin su zai gyaru sannan ya sanya shi waje ne da yake da aminci a rayuwarsu shi yasa zamu ga lafazin albaitu a Qur'ani da alif da lam gaba ɗaya Allah dai ambace shi guri guda goma sha hudu guri sha uku sha ɗaya duka suna da alaƙa da wannan ɗaki na Allah guri guda uku ne ba su da alaƙa da wannan ɗaki na Allah shi kuma yana da alaƙa da gidajen wasu manyan mutane alaramma wannan gurin da muka karanta yanzu shi ne waje na shida a Qur'ani faro mana daga na ɗaya
إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
شين ندى يا قرآن وما بقر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعندنا إذا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين
mun ji na ɗaya na biyu wa iri rafa ibrahim al-qawa'id
yau ba wa ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim
وجينا أخو إن الصفا والمروة من شعائر
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
فتقوى جيده بشيني عندك سواء إن أول بيتي.
إن أول بيتي وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ودي نبيل ولا مغني يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
وكافر ان كذولا ودي شيء نشيد. اقوينا بكر وما كان صلاتهم عند البيت.
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. فهم العذاب بما كنتم تكفرون.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.
بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي للطائفين والقائلين والركع السجود.
ثم ليقضوا تفثهم.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
وكاكاو بدأوا مسورة يا لإله قريش.
لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
to akwai gudu guda uku da ya faɗe su da albai wanda ba su da alaka da littafi da ɗakin Allah bari mu gani alalama za ka yi hasaso guda uku nan guda uku guda uku wanda Allah ya faɗa wanda alu a ta'ajabina min amrillah
قالوا أتحدثين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
وقرن في بيوتكن
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
النصر بدأت يا رجل فلما بني والطور وكتاب مسطور.
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المحمود.
أهل شيء Wayannan sune waje guda 14 cikin littafin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran sa da albaytu, gida ko daki. Tare da mun san cewa wannan gurin da Allah ya kira shi ya ce gidansa ko dakinsa, malamai sun faɗi cewa in Allah ya jingina irin wannan abun zuwa gare shi, idafa ce ta fahimci abun yana da girma. Shi ne dalilin da yasa ya ainihin wato faɗa haka. To Allah madaukakin sarki da ya ce ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi, Allah ya sanya Ka'aba ta zamanto ɗaki ne da yake da alfarma da matsayi da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dafa qiyaman lin-nasi shine salahan li dinihim wa amnan li ma'ashihim. Ya zamanto ta fuskar addini akwai maslahar da yasa Allah ya sanya gurin haka. Sannan ta fuskar rayuwa ya zamanto suna da aminci. Wannan yasa lokacin da suke cewa manzon Allah wa qalu suna cewa innattabi'ul huda ma akana taqattab min abdina, idan muka zo muka bi shiriyar da Allah ya aika da ita, ai za a zo a kawo mana hari a gaba da mu. Allah sai ya ce awalam namakkil lahum haraman aminan, shin ba su ga yadda muka sanya harami ya zama gurin ta a guri ne amintacce ba. Yujba ilayhi thamarat kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamun. Gashi za ka gaba a yin abu a garin, amma kuma ya fi inda ake yin abin sauƙi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yatafattafu an-nasu min hawlihi, shin ba sa ganin yadda muka ɗauki harami muka sashi ya zamanto guri amintacce, amma a gefensu can da kan ai suna kallon yadda ake kawo mutane farmaki ana kashe su, amma nan ɗin Allah ya tsare shi ya hana a kawo mai farmaki. Yasa Allah ya ce afa bil batin yu'minu wa bi ni'mati Allah hum yakfuru, shin yanzu ni'imar Allah ya kamata su butulce mata? Shi yasa za ku ga Allah yana cikin abu guda biyu da yace su bauta mai saboda shi, da yace musu li'ila fi quraish, saban da quraishawa suka yi na harkar tafiye-tafiyensu na kasuwanci, sai ya ce ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf, saboda suna tafiya lokaci biyu, lokacin sanyi da lokacin zafi. Sai ya ce masa to falyabudu rabb hadha al-bayt, ubangijin wannan ɗakin ku bauta mu, saboda allazi at'amahum min ju'in, ya ciyar da ku daga yunwa, sannan wa amanahum min khawf, kuma ya amintar da ku daga tsoro. To kowace ƙasa yana daga cikin wajibin da ke kai shugabanninta su yi. Dan adam in ba Allah ba wanda zai iya bashi abinci. To ita gwamnati wajibinta shine hanyar da mutane za su bi suna yin abinci ya zama hanyar tana da sauƙi. Sannan sai a kawo mawa da mutane aminci a hanyoyinsu da gidajensu. To shi kuma zaman lafiya arziki ne babba mai zaman kansa. Wannan dalilin yasa kuka ga Annabi Ibrahim da ya tashi a ayoyi guda biyu da zai roƙi Allah, sai ya roƙi zaman lafiya so biyu, sai ya nemi arziki so ɗaya. Allah ya ce wa idqala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina, Allah ka sanya mutanen wannan garin na Makka ya zamanto amintaccen gari ne. Sannan warzuqa ahlahu min ath-thamarati, sannan Allah ka azurta mutanen garin. Kaga ɗaya kenan. Na biyu cewa idqala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan, sai ya ce wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam. Me yasa a suratul baqara ya nemi arziki da zaman lafiya? Me yasa a suratul ibrahim ya nemi zaman lafiya kadai babu arziki? Sai ya zama yaro i zaman lafiya so biyu amma arziki so ɗaya. Saboda duk ƙasar da take da arziki, in Allah ya haramta mata zaman lafiya to ya haramta mata alheri babba. Shi ne dalili. Shi yasa kaga Allah madaukakin sarki cikin ayoyin da Allah ran ma ya karanto, ai Allah ce waye wa man da khalaqu kana amina, in ka shiga cikin garin to kana cikin aminci. Dazu na ga Sheikh Malam Sani Hayajin yayi wata magana wanda wasu suke so sai sun murɓe magana, lokacin da ya faɗa cewa daga cikin manufofin rigingimin nan akwai in ba sa'a ba to takila daga nan zaka ga hatta aikin hajjin ba ne ya samu matsala haka ne saboda dan Allah idan inda an ce daga cikin kasashen da aka kai mahari akwai Saudiya ko sun kai hari ya to dan Allah ne zo idan jirgi ya sama kuna da tabbacin za a hango jirgin ku a dauka jirgin yaki da ayo kasa da shi dan Allah ko kyauta aka bi aka aje jirgi musamman ku ji labari ga wani jirgi ya yi sama na mahajjata an samu sama da mutum 100 da wani abu ko ai rashin sa'a babban jirgi ne a ce maka lokaci daya an danno makamiya wargazo mutane mutum 100 sun mutu ai ba wanda ya biya kuɗi ba ko kyauta kada an ce an faka jirgi a airport din garin ku yanzu jama'a aikin hajji ya koma kyauta wallahi wata nan sai an zo billahi lazi ba wanda zai shi saboda rashin wa saboda rashin aminci shine dalilin ne yasa kaga Allah yana maimaitawa ce ai mu muka sanya aminci mu muka yi kaza mu muka yi kaza to yanzu wannan amincin daga lokacin da aka kawar da shi mutane ba su da tabbas to dai daga cikin ibadun da suke da alaka da shekashekan musulunci guda biyar su ma shi kenan sai da hali to sai naga wasu sun dauki magana ko masu irin wannan datsa-datsan da ba sa jin tsoron Allah wani lokaci in za su datsa maganar mutum ko minti ɗaya ba ta kaiwa maimakon ana so a fahimci maganar mutum daga inda ya ɗauko maganar zuwa inda ya tsayar da ita a ɗauko ta iya nan in an saurara wanda yake so ya maka insafi sai ya maka amma kaga an ɗauko magana ko minti ɗaya ba ta kai ba an datse ta kuma tiliyu sai da wasu maganganu kafin nan bayan wannan yayi magana amma mutane saboda ba su da tsoron Allah sai su ɗauko magana da ko minti ɗaya ba ta kai ba sai su yi ƙoƙarin sai sun ainihin wato yaɗa ta wannan shine abin da ke faruwa to wannan tabar da Allah ya ce ya sanya ta harami guri mai alfarma saboda masalihu na addinin mutane da kuma masalihu na rayuwarsu wa Allah ya ba kulawa a farko cewa ya gina ɗakin Ka'abar nan shine Annabi Ibrahim da shi da ɗansa Allah ya ce wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il kaga rabbana taqabbal minna wannan bayan da Annabi Isma'il ya zama makashi kenan saboda asalin abin da ya faru sunan waje yanzu Makka amma an yi lokacin da sunan Sabbata da kuma da Makka da Bakka kowanne yana da ma'anarsa cikin ayoyin da Allah ranma ya karanta inna awwala baitin wudi al-nas lillazi bi Bakka mubarak akwai Bakka akwai Makka Annabi Ibrahim yana da mata guda biyu yana da Sara wacce ita ce Qur'ani yake ishara gare ta cikin ayoyin da Allah ranma ya karanto sanda mala'iku suka zo suka mai bishara cewa zai haifi ɗa Ishaqa bayan Ishaqa ya zo duniya zai haifi Yaqub lokacin ne ƙalar take ta yawo da takaito a alidu yanzu na haihu wa ana ajuzun bayan ni tsohuwa ce shekaru sun ja wa hadha ba'li shayka wannan mutum nawa shi ma tacci da ne shekaru sun ja inna hadha la shay'un azim kai wannan abun yana da ban mamaki kalu sai suka ce mata a ta'adabi ne min amrillah yanzu mamaki kike Allah ya ce miki abu zai yi sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti innahu hamidun majid to daga nan ne Annabi Ibrahim ya gane cewa ba mutane ba ne mala'iku ne Annabi Ibrahim an yi lokacin da ya zauna duk duniya a iya abin da ya sani shi kaɗai ne musulmi lokacin da ya ɗauke ta za su shiga wani gari da shi da ita to akwai wani sarki azzali duk in ya ji labari ka zo da mata tana da kyau zai ce a tambaya mai alaƙar ka da ita in ka ce mata ta ce sai ɓaci amma in ka ce ƴan uwar ka ce sai ƙyale maka to da suka shigo garin a lokacin ne yake faɗa mata cewa wallahi yanzu a iya sani na a doron ƙasa ban san wani musulmi ba in ba ni nake ba amma za ka ga Allah ya ai ba wuce ya ce kama da wani ba ta wani in ka ji wani ba banza ma ai ba banza daga kan shigar Allah ya zaɓi duk annabin da zai zo ya sai ta zura shi ba haka bane kawai kuma ba banza ba kada Allah ya sarwa annabi Ibrahim harshen da duk masu jinginuwa zuwa ga addini kowa yana cewa nashi ba har sai da aka zo ana rigima ba eh wa'annan su ce nasu ne Allah yake ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan mu kuma kana mushrik ko kuma kana min al-mushriki Allah ya raba gaddama yake kariya ne ba yahudi bane ba krista bane ba mushriki bane annabi Ibrahim musulmi ne to da ya faɗa mata haka da suka shiga garin yace to din mutumin nan ya tambaye ki me alaka ta da ke ki faɗa min ki ce ki ƴar uwata ce amma kina nufin ƴar uwata a addini wanda wannan shi ake ce masa tauriya wani dan kada kato sai dauko wannan hadisin sai ce wai Buhari ya ce annabi Ibrahim ya yi ƙarya shi da yake jahili ne bai san a larabci akwai tauriya ba ka faɗi maganar da take da ma'ana guda biyu wanda ke saurarenka yana nufin ɗaya amma kai kana nufin wa ɗaya shi kake nufi ka faɗi maganar da take tana da ma'ana guda biyu mafi yawancin mutane an faɗe ta hankalinsu sai ta fitan amma kai kayi nan shi yasa al-Imam Shafi'i lokacin da fitnatul khalqi al-Qur'an ta taso aka dinga kashe malami sai zuwa jarrabi malami sai me zaka ce kan Qur'an maganan Allah ne ko halitta ne in ka ce Qur'ani maganan Allah ne to sai aka maka aka shi da aka zo aka rika Imam Shafi'i aka ce me zaka ce kan Qur'ani sai ya daga dan yatsun sa aka sai ce at-Taura Injila Zabura Sufi Ibrahim da Qur'ani sai nuna sai ya ce to hazihi mafaduqat sai ya ce waɗannan kaga su waɗanda suke sauraron shi yanzu sun dauka yana nufin duk kudin littattafan da Allah ya saukar ma halitta ne amma shi yana nufin waɗannan ƴan yatsun nashi su ne halitta ko kuwa wala ka da ya samu hanya kawai ya gudu sai mun musu kasar su ko kamar yanzu wani mutum da ka san in ya ci bashi bai biya sai ya zo ya same ka kuma ya takura maka ya ce wallahi sai ka bashi bashi kuma kai kana da tabbas in ka bashi kuɗin ka in ya tafi kuɗin ya kai to sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa bani da kosishi shi me yake nufi da baka da kosishi baka da kuɗi amma kai lokacin da kake faɗa kana nufin sisi da aka yi amfani da shi a da ana kashewa wallahi baka da shi kaga shi yayi nan kai ka yi nan ka yi nan to kaga sai annabi Ibrahim ya faɗi wannan kalma san da za ta faɗa su suna nufin ɗaya ma'anan ita kuma tana nufin ne ɗaya ma'anan to amma duk da haka da ya gama sannan kyakkyawa ce sai kokarin shi ya karɓe ta lokacin da dare ya yi kokarin ya afka mata har sau uku ta tashi ta ce Allah ka san na tsare gabana ban taɓa alaƙa da kowa ba a duniya sai mijina Allah kar ka ba wannan fatirin mutumin dama a kaina aka yi haka har sau uku na ɗaya ya kasa kawo kanta na biyu haka na uku sai kira masu gadin shi security sai ce wannan matar da kuka kawo ba mutum ba ce aljana ce ku fita da ita to lokacin da za su babgare sai ya ɗauko kyautar baiwa sai ya ba ta wannan baiwar da ya ba ta ita ce Hajar ita kuma sai ta ɗauka sai ta ba da kyauta ga annabi Ibrahim da aka zo sai zamanto ita ce matarsa ta farko amma kuma sai zamanto ita Hajar yanzu da take baiwa ya aka ƴanta ta sai ta ba shi sai zamanto ita ta fara samun ciki wannan dalilin ya sa ko ga a cikin ƴaƴan shi annabi Isma'il shi ne babba annabi Ishaq shi ke biye da shi shi yasa a lokacin da ita ma Saran ta haihu daga baya shi yasa yake yin addu'a yana cewa alhamdulillahi allazi wahabani alal kibar isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u addu'a godiya ta tabbata ga Allah wanda da girma na shekaru na a lokacin da aka diba tsammanin zan haihu ya bani da ishaq ya bani da isma'il inna rabbi la sami'u addu'a dama Allah yana jin addu'a to shikenan da Hajara ta dauki ciki sai ta haihu lokacin da ta haihu sai ta ce wa annabi Ibrahim da Allah ya dauki matan nan tasa da ɗan nan ya dan matsa da su saboda ba ta son damuwa sai ya ɗauko su sai taho da sunan yanzu inda ake cewa bakka ya dauko su da guzurin ruwa ba yawa da guzurin abinci ba yawa annabi isma'il yana yaro sabon haihuwa jariri yazo ya ajiye su a wannan wajen sannan kuma sai ya juya zai tafi sai Hajara ta ce wa annabi Ibrahim ka zo ka ajiye mu a inda babu ruwa babu abinci babu 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 annabi Ibrahim ya yi shiru bai ce mata komai ba ya gane ta ko ya juya bayan ajiye su a wurin ya ci gaba da tafiya sai ta ce masa ko Allah ne ya ce ka ajiye mu a nan wajen sai ya mata ishara da kai kawai ya daga kai ya ce mata eh Allah ne ya ce in ajiye ku a nan wurin sai ya ce to ka je Allah ne ya ce ka ban mu a nan wurin ba zai wulakanta ba da aka sai ta bi kun san kowa da tashin rayuwa haka rayuwar annaba take akwai jarraba in ba haka ba ka zo inda yake ga duhun bishiyoyi ga kaza mace da jariri sabon haihuwa Allah ya ce ka zo ka ajiye ta wurin ka ajiye ɗan ka yi gaba to sai da ya tafi shi ma bai so ya nuna mata cewa yana cikin damuwa sai da ya tafi inda ba ta ganin shi sai ya juyo ya addu'a ya ce rabbana inni astantu min zuriyati biwadi Allah ga zuriyata na na bar ta a wani kwari ghayra dhi zar'in Allah gurin nan babu shuka babu abinci babu kaza inda bai cika muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana bi qimus salata Allah na bar su ne ƙarshen al'amari don su tsere sallah fa da al'afidatan min an-nas tahwi ilay Allah ka sanya zukatan mutane ya zama suna kauna gurin nan in ka ji kana son makka kana so ka je makka to kana da rabo cikin addu'ar annabi Ibrahim amma in ka ji baka son ka je makka to baka da rabo ciki dan ya ce fa da al'afidatan min an-nas tahwi ilay Allah ka sanya zukatan mutane ya zama suna kauna gurin nan sannan Allah ka azurta su da abinci kaga yi addu'a ya ce Allah ka azurta mutanen wannan gurin da abinci so daga nan sai annabi Ibrahim sai ya tafi yanzu ruwan da take ba karamin yaro babu ta buga ruwan ma ya tsare shine dalilin da yasa ta baro ta zo wajen dutsen Safa ta hau kai ta duba tana iya ganin ko Allah zai kawo wani mutum wanda zai kawo mata ɗauki da agaji daga nan Safa ta gangara ta tafi Marwa yadda ka ga idan ka je aikin hajji za ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa so bakwai haka mahaifiyar annabi Isma'il ta yi ta kai ta kama wanda zai yake zuwa ya san akwai wajen girla ɗin nan na farko da na tsakiya da na ƙarshe ai za ka ga maza in sun zo sai sun ɗan yi gudu in sun je tsakiya su falle da gudu in an je ƙarshe sannan a sake sassauta to haka fa ta yi ta je ta dawo har sau bakwai a lokacin tana neman koda ruwan da za ta ba annabi Isma'il ya sha bawa to koda ta dawo sai ta samu Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika Jibril inda yaro in yana kuka yake buga sadaka ba yake buga kafarsa an turo shi ya daki gurin ruwa ya fara fitowa wanda shine asalin samuwar tarihin ruwan zanzan a duniya to sai ta fara ɗibawa tana ba shi mutanen da suke kai komo a wannan area lokacin daga cikin matsalar su akwai ruwa to akwai tsuntsun da in suka gan shi a sama sun san cewa in ba ruwa ba za ka gan shi a gurin ba to daga nan suna ganin tsuntsun sai suka fahimci can gurin akwai ruwa ko da suka zo suka samu mata da yaranta sai suka nemi izinin cewa za su zauna a gurin sai ta ce su zauna amma fa ruwa ba nasu bane to daga nan ne wa'annan mutanen da suka zauna a gurin shi annabi Isma'il asali ba Balarabe ba ne da suka da ya taso gurin tare da su fata'allama al-arabiyyata sai ya koyi larabci shi yasa akwai al-arabul musta'araba laraba wanda asali ba laraba ba ne amma daga baya suka juye suka zama wa kamar yadda yanzu Hausa take haɗe yarika da yawa a duniya ko kuwa akwai yarikan da yanzu a Najeriya an waye gari ba su da wani yare sai Hausa kuma asali da suna da wa suna da wani yare amma yanzu yaren ya bace ba su da wani yare cewa sai Hausa to abin da ya faru kenan to haka daga nan da ya taso cikin su yayi aure matarsa ta farko kun san daga cikin jarabawa daga lokacin da Annabi Ibrahim ya tafi ya batta ko da ya dawo Annabi Isma'il ya girma Hajara ta rasu ba sai da haba to matan du'a sai an yi hakuri yawan rigiman mu tana da yawa daga can muka ga dore yasa sai ga daga nan abu ga idan ba a ga wannan ba wata rigimar ta taso an buga an yi sar haka za a yi ta ainihin wato baba wannan shine dalilin to waɗannan manya-manyan annabawa da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il kai ka san Allah ya turo su don su yi aikin gina ɗaki kai ka san ɗakin nan yana da muhimmanci to shi yasa Allah sai ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman lin-nas da kai zaman to guri ne da yake da alaka da maslaha mutane ta fuskar addinin su sannan da kuma rayuwar su wannan shine dalili daka wal hadiya haka nan hadiya wacce za a kora ta zuwa ga ɗakin Allah dabbobin ni'ima guda hudu rago da tinkiyahu akuya da dan tauri da sa da rakumi da rakumahu kaga wal qala'ida al qala'ida shine abinda ake ratiya wa dabba ta hadiya wacce da an koro ta kana ganin wannan alamun ka san cewa ga inda ce zuwa za a yi a yanka ta kau shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika Allah yana faɗar wannan ne lita'alamu don ku san cewa annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abin da ke sammai bakwai da ƙasa bakwai Allah yana sane da shi sannan wa annallaha bi kulli shay'in alim sannan Allah masani ne akan kowane irin abu to shi wancan ismul ishara din yana da wajen fuskoki guda uku na li'irabi amma ma tsallake sai wata rara aya ta gaba Allah ne sannan bayan wannan sai ya ce to ilamu ku sani annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba mai sannan wa annallaha ghafurur rahim sannan Allah mai gafara ne mai jin kai ne a bangaro ayoyin nan guda biyu akwai abin da ɗaya bangaren ya kunsa shine al-khawfu ilamu annallaha shadidul iqabi to ku sani fa Allah yana da tsananin uquba sannan akwai ar-raja'u wa annallaha ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan yasa zaka ga akwai ayoyi da dama a Qur'ani da suka kunshi al-khawfu war-raja shi dan adam ana so ya bauta ma Allah ne akan waɗannan ka'idojin biyu al-khawfu jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba da tattali da bala'i da kasari to shi ke sa sanda da Allah yake abu ba kyau sai ka gaba ar-raja'u kaunar abin da ke gurin Allah shi ke sa in an ce wannan abin aiki ne na alkhairi sai ka zamanto dan gaba gaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rana ta taba yin kusufi a zamanin shi sai Annabi ya zo yana salatul kusufi ana cikin sallah sai sahabbai suka ga manzon Allah ya gaba su ma suka bi shi ya dawo ba inda yake tsaye a sallah suka dawo da aka gama sallah sai suka ce mun ga ana sallah kai kai gaba mu kuma sai muka bi ka dan da masu sharadin su kenan to da aka gama sallah sai manzon Allah ya ce musu bayan da suka tambaye shi sai ce ina sallar nan ne sai aka nuna min aljanna da ni'imominta fara'aitu fiha unqulan sai naga wani dumbuje na dan inabi sai manzon Allah ya ce lokacin da ko ga nayi gaba to na kai wa abun sura ne ina so in danko sai aka janye shi sai manzo Allah ya ce wallahi da na samu na fusgo kwaraɗe na hauro duniya da shi da kun dinga ce har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba amma inda an kawo munafukai ma sai su ci kuma abincin aljanna inna allaha atamahu ma alil kafirina duk bai kamata dama su ci ba sai ta sai aka janye sai manzo Allah bai samu ya hauro da shi ba da haka za ku ga waɗannan ɓangarorin guda biyu bayan ya faɗi wancan ya haɗa guda biyu. Wasu ayoyin Ƙur'ani za ka da Allah ya ce nabbi ibadi, ka ba bayuna labari ka faɗa musu anni ana da gafuru rahim, ni mai gafara ne mai jinƙai ne, sannan wa anna azabi huwa da azabul alim, sannan kuma su sani wallahi azabata mai daɗaɗi ce. Wa yadda addana rabbuku, ku tuna lokacin da ubangijinku ya shele sa aka sanar cewa la in shakartu wallahi in nayi muku nema kuka gode la azidannakum zan ƙara muku, amma wala in kafartu in kuka butulce inna azabi la shadid, to ku sani kuma azabata tana da tsanani in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ya haɗa alkhawfu rarraja, sannan haka Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ku lalata ƙasa bayan Allah ya gyara ta, sai yake wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma Allah ku roƙe shi kuna tsoron abin da ke gurin sa na azaba, kuna ƙaunar abin da ke gurin sa na rahama, inna rahmatallahi qaribun min almusinina. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwal ladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba as-siqal, Allah shi yake nuna muku walƙiya dan ya tsoratar da ku abin da ke gurin sa na azaba, sannan ya kwadaitar da ku abin da ke gurin sa na rahama. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wato wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Sannan Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaga sai a faɗi ɓangare guda biyu, kaga tatajafa junubuhum, sasannin jikinsu tana nisantar gurin kwanciyarsu, suna bauta ma Allah. Me yasa suke bautar Allah khawfan wa tama'an? Suna tsoron abin da ke gurin Allah na azaba, sannan suna kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, da haka ya ce mana i'lamu annamal hayatid dunya la'ib, ku sani rayuwar duniya wasa ce, wa zinatun la'ibun wa la'abun wa zinatun wa tafakurun bainakum kulliya fi al-fahri tsakaninku wa takasurun fil amwali wal awladi, sai tsiri da rigirgi wajen abin da ya shafi yawan tara dukiya da yaya, ko an koma rigima gidaje da gimar salula, iPhone kaza ta fito, ko ba za a yi ba abubuwa la wata ran sai an yi wata waya bata ba ne duniya ba ce, an koma gasar gida wani ya yi gida iri kaza ni ma sai na yi wanda ya wata fakurun bainakum wata takulun fil amwali wal auladi. Allah sai ce kama salagaitin a ajabal kufara na ba su musun mai hindi musamman wa fataraku musamman sun mai kuna mutama, sai ce wa fil akhirati azabun shadidun wa mafiratun min Allah wa ridwa, kaga a lahira akwai azaba mai tsanani sannan akwai gafara daga gurin Allah. Shi yasa yake wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, saboda haka shi ne dalilin da yasa Allah ya haɗa su biyu a nan gurin alkhawfu war raja. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wata magana lokacin da ya yi ma wasu mutane wani abu cewa alamtara kai ku fa'ala rabbuka bi'ad, kai mai sauraron karatu baka ga yadda Allah ya ma'adawa ba, rama zatil iman, jikokin irama wa'inda suke ma'abocin gine-gine da turaku, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wanda in dai wajen ƙarfi ne Allah ya ce wala ba a yi irin su ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amma adawa da kake gani fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi, sun yi girman kai a doron ƙasa ba wani dalili, wa qalu amma suka ce kai man ashaddu minna quwwa, waye kai matsananin ƙarfi? Allah sai ya ce a faɗa musu awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahu wa ashaddu minhu quwwa, ai Allah da ya halicce su wallahi ya fi su ƙarfi, duk yadda suke jin suna da ƙarfi da Allah ya kafi sai turo mala'ika guda ɗaya, shi kuma mala'ikan da ya zo ba zuwa ya bai kama su aka dinga kokowa kiki 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 ba haka aka yi ma, kawai duk wannan bala'in karfin mala'ikan kallon sa ko ya musu sace kai shikenan magana ta kare ke sa Allah yake allati lam yakul mithluha fil bilad sannan wa samud alladhina dabu sakara wa fir'auna dhil awtan alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad wanda suka wuce gona da iri suka yi banna da yawa fa sabba alaihim rabbuka sawta azab rabbuka sawta azab Allah ubangiji ya zuba narkon da zai zuba musu na raban ta su azab to da ya gama sai ce to inna rabbaka la bil mirsad eh Allah yana madakata yana jiran kowa ko kai aikin arziki tun daga ranar mutuwa a turo wannan shidati na shida ko ka zama matsiyacin gaske tantiri ranar mutuwa a turo wannan zaki garka tun daga ranar mutuwa zaka gane kullar ka wallahi duk abin da kai na aiki Allah yana da daidai da waɗanda tun daga ranar mutuwa za su zo su dauke mutum kuma kai daga jin kalmar garka ba a ganin wani lokaci mu da muka yi karatun allon haka almajirinci idan almajiri zai rufe kofa da cewa kan rashin mutunci sai ya ja da ba sai karanta wannan ga ake kan a sai bugo ta kawai ce yace to fa ammal insan idan mabtala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idan mabtala fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana dalla yake kalla balla tukrimul yatim wala ba kwa girman marayi sannan wala ta haduna ala ta'amil miskin ba ka kafa kwamitoci a tashi azabar dan a ciyar da miskine sannan wato hibbuna almala wa taquluna turasa akalan lamma kuna cin dukiyar marayi in kuka samu dama ci na banna sannan wato hibbuna almala hubban jama'a kowa yana so ta kowane hali sai ya tara kudi ba yana cikin musiba mu bayan sai ka ga karamin yaro ɗan shekara 14 wanda ko sakandiri bai gama ba wai ya kosa a mai kuɗi ya tafi wajen masu tsafi dala yanzu ana samun wannan kitin kowa sau yaron da yanzu ya kamata ya karatu ya gina rayuwarsa ɗan shekara 14 ba amma ya kasa haƙuri yana ganin ka'ina shi yanzu ya kamata ya ainihin wato yi kuɗi wato hibbuna almala hubban jamma to a tara duk abin da za a tara in an gama sai Allah yake kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka da dukiyar da wanda ya tara ta lokaci na zo Allah yake ni kuma sai na nike su nikewa shi yasa za a yi lokacin da duk wayannan gine-ginen da ka gani mutane ba su gane shi wayannan gine-ginen da ake yi mai yanzu alama ne na cewa duniya fa gangarewa take Allah ya kusa ya rushe ta kowa ya tashi amma san da take karewa lokacin kuma kowa ke miƙe kafa sai ya zauna a cikin ta lokacin ne mafi yawancin mu kowa yake yadda saboda abin da zai samu gara a baka da Allah kuma malamin ya shari'a yana cewa tima'u kala yudi kamar da hulqada diyarta za ka yi kwaɗayin abu idan kaddara Allah ta ture ba za ka samu abu ba za ka samu yanzu za a yi lokacin da yadda kaga tatsan masallacin nan inda za a cire kafin din nan wala duniya nan haka Allah zai mata da dukkanin da ke ciki wa yasaluna ka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadaru hata sawsaba Allah zai bar kasa fa komai san ila tara fiha iwajal wala za a lokacin da in an tsaya kai a duniyar nan yadda ka ga ta tsamma sallacin nan yayi ne ba tun gine-ginen nan da filayen nan da aka gama da jima a kansu da duwatsu Allah ya baje duniya ce kowa ya tashi ba shi kenan ba idan ka nike kasa nikewa to waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo da mala'iku sahu sahu idan Allah ya zo da mala'iku sahu sahu to waji'a yawma idzin bi jahannam ita ma jahannama a cikin mota a taho da ita yadda ka ga in an ce gobe sallah za a janyo saniya a shigo gari ana a gafara to billahi lazi haka za a dauro jahannama a tore ta ko manzo Allah ya ce tana da linzami 70,000 ko wani linzami mala'ika 70,000 yana rike da shi to kai ko mala'ika ɗaya aka ce yana rike da jahannama ko biyu ɗaya a gaba ɗaya a baya kafin an kinkimo aiki to ballantana linzami 70,000 sannan kowane linzami kwaya ɗaya mala'ika 70,000 yana riƙe da ita a kinki mota. To Allah madaukakin sarki yace yawma idin yatazakkaru al-insan, ranan ne mutum zai tarar duk abin da ya faru a rayuwarsa, amma wa anna lahu dhikr, ta ina tunawa a lokacin zai maka amfani. To sai mutum ya ce ya dai ya kulu ya dai tani qaddamtu li hayati, dan mutum ya ga an zo da ita zai ce kai tu ina ma na gabatarwa da kaina wani abu saboda rayuwata, wannan da dama in ta duniya ta kare wata za ta biyo, ina ma ace na haka. To kaga san da mutum zai ga wata ya fara ya kulu ya dai tani qaddamtu li hayati, to sai Allah ya ce fa yawma idin la yu'adhibu adhabahu, a ranar Allah zai azabar da ba wanda zai rinta, wala yusif wa saqahu, idan zai daure ka wala zai maka daurin da ba wanda zai iya maka. Yasa mutuwa da Allah ko ga ya saka a duniya daga ciki akwai hutu da mutane, yanzu yadda wasu ke azabtar da mutane dan Allah da an ba su ikon in ka mutu su dawo da kai su ci gaba da maka azaba, za su yi ko ba za su yi ba? To sai Allah ya gama da mutane sai zaman turayin ba a hannun kowa ke ba a hannun sa yake. In ka azabtar da ɗan adam aka kai lokacin da Allah ya kaddara ta wannan hanyar zai fita, kuma baka da iko ka ce bari in dawo da ran in ci gaba da mai azaba, dole ka haƙura. To shi kuma Allah idan zai yi azabar gobe alkiyama ita ma kanta mutuwar an kashe ta. Shi yasa ya ce la yu'adhibu wa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahadun sannan wa la yusifu wa saqahu min, kaga wannan duk bangaren in ka kalla tsoratar da kai ake yi saboda ka guji abin da ke gurin Allah na azaba. In an ce ka yi abu ka tashi ka yi iya bakin ƙoƙarinka, sannan abin da zai biyo ba shi ne ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, Allah ka sa muna daga cikin wannan bangaren, Allah ka sa muna daga ciki. To sai wani tunani da ya taso daga ƙarshen nan, sai wasu su ce wai su ba za su bauta ma Allah dan aljanna shi ba ko dan wutar shi, wai din mai bauta ma Allah dan aljannar Allah ko dan wutar sa, wai ma yi ne wallahi haka suke faɗa. Kuma aqida ce mai zaman kanta a littattafai, sai su kawo wata hujja ta banda, kun san hujjar da suke kawowa, sai su tambaye ka sai su ce maka yanzu idan Allah ya ce ka bauta ko ba aljanna ba wuta, za ka bauta ne ko ba za ka bauta ne? Ya na gani shuru amsa shi ne za a bauta ne ko, kamar yadda kuma duk duniya yanzu inda Allah zai ɗibi mutane ya sa wuta adalci ya yi, ka fahimci shigarka musulunci ka shiga aljanna falala ce fa, saboda Bahaushe ya ce mai abu da abu ne ko kuwa? To sai su ce maka to tunda in ya ce ka bauta mai ko ba wuta ba aljanna za ka bauta mai, to mu muna bauta ma Allah ne ba dan wutar Allah ba, ba dan aljanna ba, dan muna san Allah kawai muke bauta mai. Dalla abin zai kama hankali ko ba zai kama? Amma inda mushkilar take a daidai lokaci kuma zagi ne hatta ga annabawan Allah. A suratul anbiya da ya jero annabawan da yawa sai ya zo ya haɗa su sai ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati, Allah yake suna tsere gurin wa aikin alheri, wa yad'una na ragaban wa rahaba, suna bauta mana suna kwaɗayin abin da ke gurin mu na rahama, kuma suna jin tsoron abin da ke gurin mu na azaba. Ga ga yanzu wannan imanin su yafi ƙarfin imanin annaba, duk wannan kuma yazo da imanin da yafi ƙarfin annaba, kaga ai sai dai mu ce mai sadaqa Allahu alazim a tashi aika ba, ko ba gaskiya ba? Su wannan shi ne wa irin waɗannan tunanin ce ka ga wanda bai yi karatu ba bai da shi, sa na ce muku su ahli sunna nassi suke fara taqlimi ba hankali ba, duk wanda ya faɗi magana in dai a hankali ne ta ci karo da abinda Allah da annabi suka faɗa, kai ka je kai ta amfani da hankalinka. Mu muna kan maganar da Allah da annabi suka faɗa, ana nuna mana cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ka yafe mana, Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya. Matsalar tsaro da ake fama da ita nan da san Allah ya mana maganinta. Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen ta ba ita za ta ga ƙarshen mu ba. Allah ka shiri shugabannin mu. Allah ka riko da hannunsu ka dora su akan daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya. Shugabannin nan Allah ka sa su zama rahama akan mu. Allah kada ka sa su zama azaba akan mu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da yankunan nan namu lafiya. Kowa da buƙatar sa anan ta alkhairi Allah ka biya masa. Abin da muke jin tsoro a rayuwar mu na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nisanta mu da abin. Na alkhairi kuma muna roƙon Allah ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.